لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين ليا غوتا رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة لهدو دا أربعين دبير muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma bamu rayuwa zuwa halartar wannan wata mai albarka wata mai matukar falala shine wata Ramadan wanda al'ummar musulmai magabata sukan yi murna wa juna idan Allah ya kai rayuwarsu zuwa ga wannan wata kamar yadda har zuwa yanzu ma al'ummar musulmai sukan yi farin ciki da fatan alkhairi wa juna saboda Allah ya kaddara rayuwarsu ta iso wannan wata mai alhurma a duk kowa daga cikin mu yana sha'awan ya samu falalar Allah da rahmar Allah ta ƙara lullube shi bayan wanda muke ciki a kullum muna roƙon Allah rahamarsa da falalarsa da kuma samun nasara duniya da lahira tare da cewa muna rayuwa cikin falalar Allah da rahamarsa da ni'imarsa amma koyaushe muna da buƙatan ƙari daga rahamar Allah don haka idan wannan wata ya iso mutumin yana musulmi ya kuma samu kansa cikin waɗanda rayuwarsu ta zo to dole yayi farin ciki ya gode wa Allah ya kuma taya ƴan uwansa farin ciki na cewa Allah ya kawo rayuwarsu saboda da yawa daga cikin mutane musulmai waɗanda suka azumci wannan watan a shekarar da ta gabata amma a yanzu Allah bai kaddara suna cikin waɗanda za su azumci wannan wata ba wasu ma a jiya Allah ya karɓi rayuwarsu kaga ba su samu damar isowa cikin wata Ramadan wasu ba su wuce wata ɗaya a sati ɗaya ko kwanaki da barin duniya ba Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu kuma ya kaddara da sauran rayuwa don haka ya ba mu damar isowa bayan mun iso wannan watar kuma sai Allah kuma ba mu damar haɗuwa a gurin da ake karanta Al-Qur'ani ake kuma nazari cikin ayoyin Al-Qur'ani wanda a yankin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahu illa ghashiyatuhumur rahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده باب وسمتاني لذا سهدو a daki daga cikin dakunan Allah masallaci suna karanta littafin Allah suna nazari cikin littafin Allah suna dirasan sa a tsakanin su da juna suna saurare suna fahimta suna ji daidai abin da Allah ya saukaka a yi babu mutane da za su samu kansu cikin wannan hali face rahamar Allah ta rullube su kuma mala'iku za su kewaye su sannan wa nazalat alaihim as-sakina nitsuwa za ta sauko a kansu sannan kuma Allah zai ambace su cikin mutane na musamman nasa to kaga idan Allah ya kawo mutum wannan watan kuma sannan ya samu kansa cikin wannan dama masallaci daga cikin masallatai dakunan Allah sannan ana karatun alqur'ani ana nazari a cikin sa mutum yana tsammani kyakkyawan tsammani da kyautata zato ga Allah cewa zai samu wannan rahama da Allah ya tanada muna fatan Allah ya sa wannan haduwar tamu ta zama yarjejjiya kuma karbabbiya a gurin Allah subhanahu wataala Allah ya sa duk abun da Allah ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na falala a cikin wannan hadisi da kuma ma abun da ba mu sani ba na falala da rahamar Allah Allah ya sada mu da su iyayenmu da suka gabata Allah ya kai rahama cikin kaburburan su ya sa suna daga cikin mu da su yantattu a cikin wannan wata mai albarka waɗanda suke raye iyayenmu da mu da muke raye Allah subhanahu wataala ya karfafe mu ya tabbatar da mu akan daidai in rayuwarmu ta zo ƙarshe Allah ya daura rayuwarmu cikin imani wannan wata Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah an farlanta muku yin azumi shine azumtan wata ramadan daga yau ɗaya ga wata ana azumi har sai ran da aka ce watan ya kai 29 kuma an ga wata to sai a aje azumi illa rura ya saba a ga wata ba saboda dalilai to sai an cika azumi 30 sannan sai a aje azumi ma'ana azumi wata guda duka za a yi shi Allah ya farlanta azumci wannan watan don haka Allah subhanahu wataala ya ambaci mutane da sifa ta imani yace ya ayyuhal ladhina amanu sannan yace an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta wa waɗanda suke kafin ku ko hakan zai sa ku taka matakin takawa taka matakin takawa ya haura mataki na imani kamar yadda imani mataki na imani ya haura mataki na musulunci mutum zai iya zama musulmi amma tukunna bai zama mumini ba kamar yadda kuma mutum zai iya zama mumini amma bai taka mataki na taqi ya zama taqi ba da taqi da muhsin mataki guda ne kamar yadda malamai suke daukan su wato mataki na muhsin shine wanda zai ga Allah bayan ya shiga aljanna haka nan taqi shi ma zai ga Allah suna su dinnan mutane ne waɗanda Allah yake yayi musu kansa da kansa jalla jalalu bayan an gama rayuwar duniya an koma lahira an shiga aljanna Allah ya sa mu cikin ta to waɗanda suke cikin aljanna matakin su waɗanda suka kai taqwa to su za su ga Allah su ne waɗanda suka kai mataki na ihsani wanda Allah ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada ziyada shine ru'yatullah kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara to Allah ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu kaga already mutane su mu'minai ne amma kuwa an farlanta azumi gare su a cikin wannan wata ana so ayi gwagwarmaya bayan ana azumin a zamanto ana karatun alqur'ani a zamanto ana takaita maganganu waɗanda ba na yaddar Allah ba a zamanto ana yawaita ambaton Allah a zamanto ana yawaita addu'o'i a zamanto ana yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yawaita sadaka da abun da Allah ya horewa mutum wani Allah ya hore masa dukiya mai yawa zai sadaka irin daidai gurgudun abin da ya mallaka wani kuma Allah ya takaita masa abin da yake da shi shi ma yayi sadaka da abin da Allah ya hore masa kowa da abin da Allah ya hore masa wani sai yayi himma yayi kokari ya dage sannan ya samu damar sadaka da naira 20 ko naira 50 domin da kyar shi ma ya samu abin da zai cefane in ya taba 50 a ciki to yayi wa gibi wa kudin cefane sa don haka yana yi da kyar dai sai ya bincini 20 sai bayar Allah subhanahu wataala ya san wannan kuma ya san matsayin sa ya bada wannan naira 20 din sai Allah ya yaukaka ta ya yawaita ta ya sa ta mata albarka ta yi daraja ranar tashin alkiyama in ya ganta ba zai taba tuno naira 20 ba to saboda haka kowa yayi abin da zai iya yi za a yi sadaka ai sadaka da abin da ake da shi kar ka ce sadaka ta masu kuɗi ne a'a ta kowa da kowa ne kowa yayi abin da yake da shi da kyaututtuka da alkhairi a cikin wannan wata ana ninninka lada a cikin wannan wata ana ba wa mutane lada mai yawa don haka mutum yana azumi yana aikin alkhairi Allah yana ganin kowa abin da yake yi don haka kowa yayi aiki domin Allah Allah subhanahu wataala zai bashi sakamako don haka kowa yayi aiki domin Allah kuma in mutum zai aiki ya tsarkake niyyarsa in yana ga in ya bayyana sadakan niyyarsa za ta samu abunan matsala ya ɓoye sai ɓoye sadakan ya bayar ba a sani ba daga shi sai Allah Allah ya sani in tubudu sadaqati fa ni'imahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa sunansa a cikin ƴan wuta Allah ya kiyaye sai aka ce ga watan Ramadan nan Allah yana yanta mutane daga wuta din nan in kai kokari za a ciro sunan a mai da shi ƴan aljanna to ka san in dai har mutum ya ga haka ido da ido to sai Allah ya san irin kokarin da zai ka misali a ce tunda nan jami'a ne ga sunaye nan ce waɗannan sunayen gaba ɗaya result din su akwai matsala ba sai an ce karewa ba a ce akwai matsala don gaskiya in ba an yi sa'a ba wannan sunayen sai a hankali amma an ba da kwana 7 su yi kokari za su koma cikin wannan sunayen duk wanda ya ga sunansa a nan to bayan ya ci jarrabawar akwai tukuicin aiki akwai appointment later dai wannan sunayen amma wanda suke cikin wannan sunayen su yi kokari sunansu ya koma nan an ba su sati daya ya kake gani za a yi sai Allah ya san yadda za a yi mutum za ka ga kawai in kana masa magana ba zai gane me kake faɗa ba saboda ya shagala da wani abu to ya fi haka in aka ce sunan mutum yana wuta an mai da shi aljanna ya fi duniya da abin da yake ciki to saboda haka sai mu yi tsammani wataƙila mun da ke rahamar Allah kuma Allah mai rahama ne muna ga insha Allah mun samu tsira amma da rahamar Allah ba don ayyukanmu to amma tunda abin a ɓoye yake ba mu sani ba to kar kuma hakan ya sa mu saki dole sai kowa ya yi alkhairi ya yi iya iyawarsa kar a ce ana sallan tarawihi mutum ya ce kai shi fa gaskiya ana sallah mai tsayi wai sai an sauke alkur'ani a'a to sai an sauke alkur'ani a kwana 30 ba magabata idan watan ramadan ya shigo a ini da kwana suke sauke alkur'ani wasu a kwana 3 to kai za a sauke a kwana 30 izu 2 ko a dan kara kadan a farko ramadan nan da na an koma izu 2 kawai sai ga mutum yana zaune yana hira yana ta labarai har wanda suke yi doguwar sallan da yake fada sun idar sun zo sun wuce yana guri rabin maganan kuma gaba ɗaya ko biyu bisa uku maganan gaba ɗaya duk lada duk alhaji aka rubuta masa to wannan ya kamata mutane su san cewa an shigo Ramadan idan ana sallan tarawihi ka je inda yafi tsada idan ne yafi tsada inda su har sai sun sauke alqur'ani to ya za a sauke alqur'ani ana ruku'i ana sujjada ana dagowa a cigaba da tilawa a sake a dago a cigaba da tilawa ayi raka'o'in da za a yi ayi sallama gobe a daura daga inda aka tsaya ayi ruku'i ayi sujjada a dago ayi tilawa jibi a tsaya inda aka a daura inda aka tsaya har a sauke alqur'ani wannan shine abun kyama a cikin watan Ramadan shine abun gudu shine mutane za su guduwa da karfinka da hankalinka da nitsuwarka kuma ka san Allah ya baka lafiya ba baka da lafiya ba ba baka da uzuri ba kana da uzuri ba da lafiyarka ai sai ka je inda za a sauke na kuma masu yin sauka biyu ba sai ka zarce can saboda yafi tsada a tara ladan da yawa saboda kai kake yi wa kanka in baka yi ba kuma ya wuce wannan kwanakin za su wuce domin irin su sun wuce tun ba a haife mu ba kuma yanzu ma wasu sun wuce musu tunda na bare ya wuce to mu kuma mun riski na bana bamu sani ba Allah ya kai karshen rayuwar mu har ya kai karshen azumin muna raye ko kuma wani ya rasu yana ciki ana cikin azumi to duka wannan babu wanda ya san wane ne sai Allah to saboda haka in za ka yi abu kai da gaske tamkar kai din nan karshe kake kun fi duniya ka annaka gharib aw abiri sabi ka zama a duniya kamar bako duk abin da zaka yi kai kokari ga cewa kai iya iyawarka ko kuma mai tsallake titi ka san dai mai tsallake titi yanzu mutum zai tsallaka daga gabar ya koma yamma a wannan titin ai kaga ba zai shimfida taburma da katifa ya kwanta yana jiran motoci su gama wucewa ya tsallake ba ba maganar kwanciya a tsaye zaka ga ya duba nan ya duba nan jira yake kawai ya tsallake to haka ake so ka zama a duniya mana kar ka shantake ka zauna kamar yadda mai tsallake titi ba zai shantake ya zauna ya ce na kwanta ne saboda in motoci sun gama wucewa ko gaya mun zan tsallake sai a dauka bayi da lafiya to saboda haka a duniya in aka zo aka ce ga dama to yi amfani da wannan damar wannan ita ce damar da muke da ita to mu yi kokari mu ga cewa mun yi amfani da damar za ta wuce wasu sun tsufa suna nan a raye a duniya amma tsufa ya sa damar ta wuce su ba za su samu damar yin azumi ba duk da cewa insha Allah suna da lada cikakke matukar sun yi ciyarwa tsufa ya hana su azumi wasu kuma suna nan a raye ba sun tsufa ba suna tashe amma ba su da lafiya so da kuma samu damar yin azumi bara suna da lafiya an yi azumi da su amma bana ba su da lafiya ba za su iya azumi to saboda haka kullum ka rinka daukan kanka yanzu kake da dama amma gaba baka sani ba abubuwa da yawa wanda za su iya fiskantowa su hana ka damar da Allah subhanahu wataala ya baka shi yasa ba a jinkirta aikin yau ka kai shi gobe kar ka jinkirta aikin wannan Ramadan din ka ce sai wani Ramadan a baka da tabbas don ka aikin wannan Ramadan din ka yi shi yanzu dan yanzu ne damar da kake da ita in Allah ya sa ka je rayuwar baɗi ita ma dama ce in wata baɗi ma ta zo ita ma dama ce amma kullum mutum ya amfani da damar da yake da ita kar ya jinkirta ya ce sai gaba gaba ba wanda ya sani sai Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikin alkhairi kuma ya zama karɓaɓɓuwa gurin Allah Allah ya azurta mu da ikhlasi da yi dominsa bayan wannan muna karatu ne a shekarar da ta gabata a cikin suratul kahfi mun je aya ta 26 a nan muka tsaya a suratul kahfi za mu tashi aya ta 27 insha Allah ta'ala a wannan sura abinda muka karanta a ayoyin da suka a shekarar da ta gabata su ne ayoyi da suke magana akan ashabul kahfi wato matasa waɗanda suka shiga cikin kogo saboda suna neman guduwa da imaninsu bayan azumin da ya wuce sai muka ga wani littafi wani ya rubuta ya ce ashabul kahfi kiristoci ne a kansa yi wannan rubutun title ɗin ma na littafin haka ne ya rubuta shi da harshen turanci don haka ya ta bayanai a ciki wanda wannan kuskure ne ga ayoyi ya yi karo da ayoyin alqur'ani kuma mun bincika dukkan malamai masu tafsiri babu wani mai tafsiri da ya tafi akan wannan inda ma al-hafiz ibnu kasir ya ambaci sabanin malamai akan mutanen da suke rayuwa a wannan lokacin da su ashabul kafi suka bayyana domin lokacin da suka bayyana a cikin kogo kamar yadda an karanta a shekarar ta gabata lokacin da Allah ya farkar da su suka farka suka ce su aika ɗaya daga cikin gari da kuɗin da suke da shi ya je ya sayo musu abinci a cikin bayanin sai suka ce falyanzur azka ta'aman azka ta'aman musulmai su ne suke buƙatan azka ta'aman bi ma'ana kamar yadda malamai suka fassara athyabu ta'am shine abincin da aka yanka shi kuma na halal to musulmai su suke lura da wannan su suke yanka kuma suke nuna suke neman abinci na halal sannan da Allah subhanahu wata'ala ke magana yace innahum fityatun amanu bi rabbih su matasa ne waɗanda sun yi imani da ubangijinsu da a ce su nasarawa ne Allah ya ambaci nasarawa da sunan nasarawa a cikin alqur'ani da yahudawa ne Allah ya ambaci yahud da sunan yahudanci a cikin alqur'ani shi yasa Allah ya bambance mu'minai musulmai yana kiransu da sifa ta imani kamar yadda yace innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiin kaga ko kuma innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara wal majusa wal ladhina ashraku kaga innal ladhina amanu sune mu'minai musulmai sai kira nasara daban yahudi daban majusi daban as-sabiawa daban to dace innahum fityatun amanu bi rabbihim to su matasa ne wanda sun yi imani da ubangijinsu ta hanyar karban musulunci sarkinsu da kayanus wanda suke tsoron sa suka je suka shiga kogo a lokacin shi ba musulmi bane an yi sabani shin yana kan addini ne nasraniya ko ko yana kan addini majusiya ko ko yana kan addini na shirka wannan sabanin malamai al-muhim dai shi ba musulmi bane kuma yana gaba da musulunci su kuma sun musulunta shi za su ka gudu sannan lokacin da ya bayyana bayan shekaru 300 an wuce wancan mulkin wancan da kayanus da jama'arsa sun kare har an canja kudin kasar karansin kasar an canja shi da aka zo lokacin da Allah ya bayyana su da wannan ɗaya zai sayo abinci aka biyo shi aka gane inda suke sarkin da wannan lokacin shi kuma ya nemi ya ga waɗannan mutanen da suke cikin wannan kogo da haka malamai sun tabbatar da cewa ya shiga cikin kogon har ya gaisa da su ya yi hannu da su ya kuma yi mu'alaka da su irin gaisawa da za ku ga Larabawa suna yi ko kuma musulmai suna yi idan an yi tafiya an dawo mutum zai iya yin wannan gaisuwa da abokinsa ko da ɗan uwansa ko mata da miji ko ɗa da mahaifi da sauransu su yi gaisuwa da mu'anaka wanda yake nuna jankon soyayya musulunci ya tabbatar da wannan to sarkin wannan lokacin ya yi mu'anaka da su sannan ya yi ban kwana da su ya fito daga cikin kogon su kuma sai suka kwanta a wurarensu shikenan sai Allah ya karɓi rayuwarsu to kaga an yi sabani shin wannan sarkin me yake yi magana mafi rinjaye cewa shine wannan sarkin musulmi ne saboda Allah subhanahu wata'ala yace qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida masallaci musulmai ke amfani da shi sawami' kamar yadda Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani sawami' shine coci-coci dakunan bauta na kristoci ko yahudawa amma musulmai masjid shine masallaci don haka da suka ce lanattakhizanna alaihim masjida saboda su musulmai ne sarkinsu musulmi ne su ma da suke cikin kogon musulmai ne amma a wancan shari'an ba a hana a gina masallaci a kan kabari ba amma a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun ne a gina masallaci a kan kabari ko a shigar da kabari cikin masallaci duk kabari duk masallacin da aka binne mutum a cikinsa kabari yake cikinsa bai halatta a yi sallah a ciki ba
wasu malamai suka ce in kuma kabarin a wajen masallacin yake amma ta bangaren alqibla makaruhi ne ayi sallah in akwai masallacin da ba haka yake ba to bai dace ba a je wannan masallacin ayi sallah to waɗannan abubuwa suke tabbatar mana cewa waɗannan matasa musulmai ne da nassin alqur'ani da kuma bayanan malamai magabata waɗanda suka fassara alqur'ani yadda ya kamata don kamar rubuta da za su rubuta cewa ko wanda yake kan wata aqida wasu ce rafidi ne wanda yayi wannan rubutun rafidi ne cewa ya rubuta cewa su wa'innan kristoci ne saboda ya fi kusa da kristanci shi yake sha'awan haka amma nassin alqur'ani yana nuna cewa innahu fitiyatun amanu bi rabbih don haka su musulmai wannan shine ƙarin bayani akan kissar ashabul kafi an riga an karanta ayoyin tun shekaran da ya gabata don haka za a ci gaba da ayoyin da aka tsaya a kansu a wannan shekara insha Allah ta'ala don haka a duk inda kaga wani rubutu da yake nuna ashabul kafi wasu addini daban suke a ba gaskiya bane karo ne da ayan alqur'ani Allah ya ambace su innahu fityatun amanu bi rabbi wannan kadai yayi sannan su mutanen lokacin da ya bayyana ga ashabul kafina sai Allah ya ce wa kadhalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha su waɗanda suka zo mutanen garin kenan a wannan lokacin su musulmai ne amma akwai waɗanda ba musulmai ba waɗanda suke taƙaddama da su da musulmai musulmai suna cewa za a yi tashin alkiyama su kuma waɗanda ba musulmai ba su ba su yadda za a yi tashin alkiyama ba to shine sai Allah ya nuna musu za a yi tashin alkiyama a zahiri practical aiki a fili ga waɗansu mutane sun yi sama da shekara 300 da wani abu wannan kuɗin wancan zamanin sarkin shi ya bayyana cewa sun jima a cikin wannan kogon da aka sai ga sunan Allah ya tada su aka gansu suka yi aka yi magana da su har sarki ya gaisa da su aka fidda su daga cikin kogon sannan kuma suka kwanta a inda duk suke kwance sai Allah ya karbi rayuwarsu shikenan sai kogon ya rufe ga karen sunan kuma wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasi'i tunda an karanta wannan daga cikin abin da malaman suke bayyanawa shine sarki mai mulki ana girmama shi ko mutum mai mulki ana girmama shi lokacin da yake kan mulki ba a so a tsangwami mai mulki ko ai amfani da minbari wajen cittakan wanda yake kan mulki ba daidai bane bai halatta ba wannan shine manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine manhajin salaful umma ba a cittaka mai mulki ai ta faɗan aidinsa akan minbari in mutum yana so yayi haka ya koma demokradiya democracy kuma ta bada dama yan political science su ne da wannan aikin right na expression wannan constitution ma ya bada dama constitutional right ne constitution na Najeriya mutum yana da daman ya fito ya faɗi abin da yake so amma ba a ƙarƙashin musulunci ko akan mimbarin musulunci ba akan mimbarin musulunci malamai suka ce abin da yake sunna shine ayi addu'an Allah ya tabbatar da shugabanni akan daidai don in sun zama akan daidai to talakawa za su ji daɗi to wannan shine idan kuka duba saboda girmama sarakuna da Allah yake yi hatta shi wannan sarkin aka ba shi dama ya shiga kogon ya gaisa da ashabul kafi saboda shi sarki ne ya gaisa da su ya mu'anaka da su da ya fita sai kowa ya kwanta a matsayinsa sai Allah ya ɗaura rayuwar kansu sai kogon ya toshe shi kenan kaga ba a bar kowa ya shiga sai sarki ya gaisa da su sai irin na kusa da sarkin nan za a iya shiga su ga abin da yake yi saboda ba a barin sarki ko shugaba shi kaɗai yawanci da aka suka ga ya gaisa da su suka ba da labari yayi mu'anaka da su ya fita wannan girmamawa ne ga sarki shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama Abi Sufyan wannan yasa mutane da yawa suka musulunta da aka zo fatu Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi shela yace man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin Abi Sufyan jiya da daddare ya musulunta amma washe gari sai ga shela daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Abu Sufyan yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta har ran da ya musulunta yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ran da ya musulunta kuma shikenan gaba ta kare ya musulunta jiya da daddare yau da safe aka shigo garin Makka amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi saboda shi shugaba ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin wanda duk yayi gudu ya shiga gidan Abu Sufyan kar a taba shi wanda ya turo kofar gidansa ya rufe kar a taba shi wanda ya je ya shiga gindin masallacin ɗakin Ka'aba shi ma kar a taba shi wannan gurare uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Sufyan ya ji daɗi sosai yace kai muna ta gaba da mutum ashe ya san mutuncin manya ashe ya san mutuncin manya saboda kawai an ce man da kala dara Abi Sufyan fa huwa to haka ake yi masu mulki manya ne sai a girma masu amma ba za a bi su wajen sabawa Allah ba amma ko ba za a yi fada da su a ce sai an yi kaza sun yi kaza sai a za su iya kuskure za su iya daidai wallahu ta'ala alam don haka zamu ci gaba da aya ta 27 cikin suratul kafi muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka karanta abunda aka yi wahayin sa zuwa gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min kitabi rabbik na daga littafin ubangijinka da ya saukar maka shine alqur'ani mai girma la mubaddila li kalimati babu canji babu mai canjawa ko wane ne shi ga kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi to babu wanda ya sai canja kuma sannan maganganun Allah subhanahu wa ta'ala su ne waɗanda suke maganganu wanzazzu tsayayyu kuma da suke shiryarwa zuwa ga gaskiya zuwa ga tabbaci ba zuwa ga sakireshe kama ganye ba walan tajida min dunihi multahada ko ba za ka samu wata mafaka ko ma bayan riko da alqur'ani ba wanda ya riko da alqur'ani yayi nasara duniya da lahira don haka ake bukatan kowane musulmi ya karanta alqur'ani karantawa na gaskiya kar mutum ya wayi gari a ce ya ini bai karanta alqur'ani Allah ya bashi lafiya aka bashi dama, wataƙila ma har ya ci abinci ya koshi, wataƙila yana da wasu kuɗi ma aljihunsa na kashewa, amma ya kwana ya tashi a gidansa lafiya ƙalau, amma bai karanta alƙur'ani ba, haka za a fita harka. Ya je ya dawo ba karatun alƙur'ani ya sake kwana, kai asara ta yi yawa cikin haka. Ya kamata mutum ya zamanto ya ware wa kansa lokaci na karanta alƙur'ani, komin ƙarancinsa, ko shafi ɗaya mutum yake yi, ya sauke wataran ya koma ya dawo ya sauke. Inda mutum yana raye kullum shafi ɗaya zai kai, ko aya ɗaya yake yi sai ya sauke, yayi aya yayi shafi ɗaya, gobe ya ɗora a na gaba da shi, jibi ya ɗora a na gaba da shi, da haka har ya sauke, gwargwadon zuruf na mutum in bai da lokaci sosai. Amma ce mutum yace kwata kwata shi baya karanta alqur'ani, Allah yana cewa watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik, ka karanta abinda aka yi wahayin sa zuwa gare ka. In kana neman gata da jin daɗi, in ka samu alqur'ani magana ta kare, ka samu kwanciyar hankali, ka samu nutsuwa, ka samu dace, ka ji kana jin daɗi, hankalinka kwance, ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, hankalinka kwance, to in ka rike alqur'ani rikewa na gaskiya. Idan ka rike alqur'ani, alqur'ani zai rike ka. Don haka a karanta alqur'ani, kar mutum ya ce to Ramadan ya zo bari in dauko qur'ani na, Ramadan ya fita na aje qur'ani na, a ubangijin Ramadan shine ubangijin kowace wata, shine kuma ubangijin kowace rana. Don haka mutum ya karanta alqur'ani dimun da'imun, wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, kai ta aiki, kai ta bautar ubangiji har ranar da mutuwa za ta zo ta same ka. Don haka babu abun da ya kai karanta alqur'ani daraja a duniya, babu abun da za ka yi magana da shi ka ji cewa ka faɗi daidai, ka yi hukunci da shi a ce ka yi adalci, ka riƙe shi a ce ka yi nasara, sai alqur'ani. Sannan ka biyo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wama afdalul a'mali illa ibtitahuhu ma'a al-khatmi hillan wa irtihalan muwahhala, haka Imam Shafi'i ya faɗa. Babu wani mafificin aiki irin a ce ka bude karantawa daga Fatiha ka tsaya gobe ka ci gaba, jibi ka ci gaba, hatta ka kai ƙarshe kuma ka sake komawa, ƙarewan alkhairi ke. Allah ya ba mu iko. Allah subhanahu wataala ce wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, duk inda za a yi wasbir nafsaka, ka hakurtar da kanka, ma'a alladhina yad'una rabbahum, tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu, bil ghadati wal 'ashi, safiya da maraice. Ma'ana kar ka yadda hankalinka ya zama kullum gaba kake tunowa, yaushe za ka yi kuɗi, yaushe za ka gina kaza, yaushe za ka yi kaza, yaushe za ka samu muƙami kaza, yaushe za ka kutsa cikin kaza, yanzu nan zai zuge maka imani, sai wanda Allah ya kiyaye. Don haka wasfir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu, waɗanda suke nufin neman yaddar Allah, ka haƙurtar da kanka tare da su. In kana da abokanai wanda za ku zauna ku yi musaffa, wanda kullum in kun zauna maganan Qur'ani ne, kullum in kun zauna maganan tafsiri, qira'at, waye waye, to wa'annan su ne abokanai, ka haƙurtar da kanka da su. Ko da kuwa ba ku da wadata mai yawa, kai haƙuri ka tsaya a nan, kullum maganan ku ya za a yi muraja'a, ya za a yi musaffa, mu sauko, mu karanta, mu haddace, kai ka haddace guri kaza, mu haddace matanin gado, mu haddace matanin luga, mu haddace matanin kaza, kullum tunaninku kaza ne kawai, ya za a samu yaddar Allah. Hadisai nawa ka haddace? Ni har yanzu ban haddace kaza ba, kai ya kamata ka haddace, me kake a duniya? To irin wannan sune abokanai. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, safiya in dai suna masallaci suna ambaton Allah, in yammaci yayi maraice yayi, ko yammaci ko rana ta fadi, suna masallaci suna ambaton Allah, haƙurtar da kanka tare da wa'annan waɗanda kullum suna neman yaddar Allah. In ka samu wa'annan ka tsaya a nan, amma shedan baya barin mutane, shedan da ya bari da ya barka, ko da lokacin da kake jami'a watakila mu shena MSS da shi za a yi miti, yadda za a yi musulunci, yadda za a tara taimako, yadda za a yi kaza, yadda za a shirya wa'azi, yadda za a shirya political class, ko irin duk wa'annan abubuwan da shi ake yi, yadda za a shirya wasu darussa da sauransu. Amma da zaran ya gama, in ya fita aka soma ganin alama, sai wasu soma masa zolaya, in ya zo ta sai honorable shike nan, sai ya yadda kawai shike. Ba na ce honorable kar a zama honorable ba, amma a rinka taka tsantsan, a rinka taka tsantsan. inda wa'inda suke tsaye da kai kuke tare da su wajen ambaton Allah da riko da addinin Allah wallahi kai hakuri da duniya za ta zo maka yadda Allah ya raba ta to gurgudun samun duniya kuma gurgudun kutsawa cikin neman ta yadda abin da shaytan yake mana kenan nan da nan sai kaga ana ta tunanin to bari dai a samu kaza sai ka kaso mashawari da wayansu mutane waɗanda ba su san Allah ba su kuma inda za su nusar da kai sai gurin da za a halaka domin su tunanin su duniya zalla ne kullun zalla duniya kullun zalla duniya to a rinka taka tsantsan dole a rinka kula wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wasu malamai suka ce wannan ayan dalilin saukanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su Abdullah ibn Mas'ud talakawa ne su Khabbab dukan su talakawa ne su Bilal talakawa ne su Bilal kuma yan tashi akai su Ammar ibn Yasir duk wayannan talakawa ne sai manya-manyan garin Makka masu kuɗi masu fada'aji suka ce gaskiya in kana so mu rinka sauraren ka ko kana gama musulunta to sai dai in za a ware mana majalisi in za a zauna da mu to sai zama ka ware lokacinka zama da mu kenan mu masu abun hannu wayannan kuma ba za mu gaure da su ba gaskiya don ajinmu ba ɗaya bane ka ware musu ranansu da lokacinsu daban mu kuma ka ware mana lokacinmu daban kai in dai ma muna da buƙatar ganin ka to dole ko lokacinsu ne a ajiye su su sake sauraron wani lokaci to shine Allah subhanahu wataala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi don wai sha'awan su musulunta ba wai sha'awan abun hannun su ba shi yana ga in sun musulunta za a samu ci gaba mutanen Makka da yawa za su musulunta saboda manya sun musulunta sai so mace nanin hakan kaman zai yi sai Allah ya aika malaika Jibril Allah ya ce masa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha hakurtar da kanka tsaya ka jajirce ka tsaya da wayannan wanda kake ganin su talakawa wadanda suke ambaton ubangiji su safiya da maraice ba abu da suke nema sai neman yardar Allah ka hakura da su wala ta'idu aynaka anhu kar ka yadda ka kauda kai daga su yawanci ba kowa bane sai wanda Allah ya tsare da shi sai wanda Allah ya tsare da shi in ka rike mukami ko in ka yadda ka shiga cikin wasu jama'a wanda kawai malaku ne na abun duniya sai dai dai ku a cikin mutane wallahi wani sai in ka ga wani abokin ka yazo ko ba da irin rigar da kake so ba ma ko kuma kawai shi yazo haka ana ganin sa kamar ka wallahi sai ka kana kokarin kar ya shigo sai wanda Allah ya kiyaye da wuya mutum bai samu wannan jarabawa to saboda haka Allah ya ce wala ta'idu aynaka anhu kar ka yadda kaga wani naka kace wannan da bai shigo ma wallahi kar ka yadda wala ta'idu aynaka anhu kar ka yadda ka rinka kauda kai kana ganin cewa su wane ba su kai ba yanzu ka koma wani class daban ka fita daga wannan class din ka koma wannan kar ka yadda da wannan wannan ana tsawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga mu kuma sauran mutane wala ta'idu aynaka anhu turidu zinatal hayatid dunya kar ka yadda ka kauda kanka daga wayannan bayin Allah talakawa turidu zinatal hayatid dunya kana wai sha'awan wato ado na rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba ado rayuwar duniya yake sha'awa ba a'a yana yi ne wai don in na kasa suka ga manyan sun musulunta za su musulunta amma sai aka saukar da ayan da cewa turidu zinatal hayatid dunya saboda mu wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yawanci in kaga mutun ya so ma kauda kai daga talakawa yana waiwayawa zuwa ga wanda ake jin sune to yawanci yana sha'awan wancan abun to saboda haka sai aka yi sigar ayan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sigar ayan tana magana da aikin mafi yawan jama'a in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya kare shi da wai yayi sha'awan wani don abun duniya Allah ya kare shi daga wani amma mu dan adam sauran mutane da yawa in ka karkata zuwa ga wani abun duniya ne sau da yawa wani sai saboda ka sai kaga mutum ya manta da talakawa ya koma wa'inda suke sune kaza kai ko ka leka in kaga ba yaddar Allah gurin ka dawo da baya kawai ka koma gurin inda ka saba don shine ya sauki don gurgudan ci gaba gurgudun fadawa cikin hatsari Allah ya kiyaye Allah ce wala tuta'i man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka yadda ka bi wanda muka shagaltar da zuciyarsa an zikiri na baya ambaton mu idan ka soma sha'awar mukami ko matsayi ko kuma mu'amala da masu fada a ji a duniya ko a ƙasa ko a gari ko a jaha inda ya zamanto su ne mafiya yawan maganan ka ka soma manta wa'inda suke ambaton Allah to zaka ga za ku iya kashe dare gaba daya banda tunani to yanzu ya za a yi akwai biliyan kaza ne an ajiye ta saboda maganin kaza saboda campaign da za a yi dole sai da biliyoyi dole sai da kaza yanzu nan sai shedan ya shigo maka tana wala to kai man aghfalna qalbahu an zikrina karkabi wanda muka shagaltar da zuciyarsa ya gafala an zikrina daga ambaton mu wanda zai iya dare gaba daya karfe 3 dare maimakon ya tsaya yayin nafila inda yana farki a wannan lokacin ina sai labarin duniya bal makrul layli wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada kullun da daddare ake shirye-shiryen irin wannan abubuwa ayi meeting akai asuba ana yi ba za a ambace Allah ba magana ce kawai duniyar ake lissafawa akan hannu ko a aje jihar a tafin hannu ana lissafata ko a aje local government din a tafin hannu ana lissafata ko a aje Najeriya gaba ɗayan ta a tafin hannu ana lissafata cikin garin gaba ɗaya za a zage Najeriya da zuciya ana magana to yanzu bangare kaza da bangare kaza ya za a yi da su bangare kaza da bangare kaza kuma kun san matsalar su kaza za mu yi kawai wane shine zai mana kaza bangare kaza kuma wane shi zai yi kaza bangare kaza su wane kuma sai an kau da su kun san kafin mu samu wannan ƙuri'a su wane duk wannan haka ake Allah ya kiyaye da kawai lati taiman azfalna qalbuhu an zikrina karka yadda ka bi wanda muka shagaltar da zuciyarsa daga ambaton mu ba wani abun da yake tunani wattaba'a hawahu yake bin kawai son zuciyarsa ai in dai muka yi kaza dole kawai mu ne da wannan ƙuri'a tun kana cewa insha Allah har magana ka ta dawo ba insha Allah da yawa fada kawai kake Allah ya kiyaye wala ta tsayman azfalna qalbuhu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta Allah ce wa kana amruhu furta kawai shi al'amarin sa furta wuce gona da iri kuce gona da iri in yana magana kawai yanzu zai gaya maka sai kawo maka har ƙarshen shekaran 2029 ne za a yi zaɓe 2027 ko insha Allah ta'ala yanzu nan zai kalkula maka 2027 gaba ɗaya an zo ta yanzu akwai wanda shi ba 2027 yake magana ba yana shiri ne na 2031 wani kuma ya tsallake can shi yana ga 2031 akwai maza a gabansa sai 2035 to haka ne don haka ya kalkula ba maganar mutuwa yau sai kawai kaza kaza wa'innan abubuwa ne mutane kuma suna son haka muna son haka duka a zuciyarmu muna so a ce mu ne muke watayawa mu ne muke kaza muna son wannan amma sau da yawa yana rage riko da addinin Allah yana kauda mutum daga son lahira yana rage mutum zaka koyi yaudara baka ankara ba zaka koyi yaudara baka ankara ba zaka koyi ƙarya baka ankara ba da wuya mutum ya soma takarar kansila bai koyi ƙarya ba in dai a Najeriya ne da wuya sai wanda Allah ya kiyaye da wuya mutum ya ce zai nemi local government chairman a Najeriya bai yi yaudara ba da wuya ya yi magana ya san ƙarya ce da saninsa ƙarya ce kuma ya san ba za a yi ba da wuya saboda haka amma kuma dole muna cikin Najeriya haka za a yi ta damawa amma dai mu rinka sanin cewa lahira dole ne sai mun fassara aya yadda suke ko da za a yi takara in an samu ƴan takara a nan mun dai mun fassara wa kana amruhu furuta yawanci uce gona da iri ne sai an je can a fada ai can a fada wa kana amruhu furuta yawanci wanda ya zamanto duniyar ake lissafawa can kawai shi kenan sai an wuce gona da iri Allah ya kare mu Allah ce wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya daga ubangijinku malamai suka ce kamar yadda ya ce watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika to haka nan ma ya ce wa qulil haqqu min rabbikum in za ka yi magana faɗi alqur'ani fassara shi domin alqur'ani shine gaskiya babu kusanin kokonto game da alqur'ani ko harafi ɗaya ba ma kokonto a kansa ko harafi ɗaya mutum ya kokonto na alqur'ani ya kafirta sai dai in bai sani ba a yi masa wa'azi ya dawo saboda haka wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya daga ubangijinku shine ku gaya wa mutane alqur'ani ku karanta shi ku bayyana shi sannan ku fahimce shi kuma ku yi aiki da shi Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ce faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya yi imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya kafirci ga Allah ce wa hadainahun najdai mun shirya da dan adam tafarki guda biyu wannan tafarkin gaskiya wannan tafarkin ƙarya wannan imani wannan kafirci wannan daidai wannan ba daidai ba haka muke yawanci mukan yi ba daidai ba tare da cewa mun san ba daidai ba ne Allah ya fi mana amma mun san abin da yake shine daidai sau da yawa mun sani amma wani sai shedan ya yaudare mu sai mu kasa yin daidai
to wajibi ne mu kula Allah ya ba mu ikon jarawa Allah ta inna a'tadna lizzalimina nara mu mun tanadi wuta ga azzalimai wanda suke zaluntan kansu suke bin abun da ba shine Allah ya ce abi ba ahata bihim suradiquha wutar jahannama ahata bihim suradiquha suradiquha malamai suka ce katanginta katangin wutar jahannama sun kewaye yan wuta lokacin da suke cikin wuta baka ganin a duniya ma in za a yi dogon gida sunansa dogon gida katangar sa ta bi ko ina tsayi so da duk gagaran mutum inda an shigar da shi dogon gida to ba zai iya tsallake katanga ba sai dai wani ikon Allah daka ahata bihim suradiquha katangar wutar jahannama wanda da an jewa mutum a ciki ma ba ta san narkewa take amma duk da haka akai mata manya-manyan katangi wanda ta kewaye dukkan wuta in ya shiga ciki shikenan kawai ba fita Allah ya kiyaye duk abin da zamu yi mu roki Allah ya tsirar da mu daga wuta mu yi aiki din mu yi wannan aikin Allah ya tsirar da mu daga wuta wa in yastaghifu in suka nemi agaji ko suka nemi a taimaka musu da ruwa ko kuma yastaghifu suke neman agaji na duk abin da zai sun shiga wahala wahala ta kai wahala idan suna neman agaji yughafu bima'in sai a ba su agajin da wani ruwa kalmuni kamar narkakken ko konannen mai ko kuma narkakken dalma shine almuhul konannen mai yanzu ka ruwan mai idan ana soya shi duk inda ya diga konawa yake a ce mutum Allah ya kiyaye hannunsa ya taɓa mai wanda yake kan wuta ana soya shi kaga akwai hatsari nan da nan za ka kawai hannu ya sa dube to ƴan wuta idan suke neman agaji wahala ta kai wahala sai suna neman agaji ta ko ta ina za su samu agaji nema suke Allah ce yughafu bima'in sai a musu agajin da ruwa kalmuhul kai ka ce wato narkakken dalma ne ko kuma konannen mai haka za a ba su mai yana cikin tafasa akwai wuya cikin tabashi yashmil wujuhu yana narkar da fatan fiska idan suka zo za su sha ruwan ya ana kawo kwanon ruwan kusa da fiskan su kawai sai fatan fiska ta fada cikin kwanon shine yashmil wuju ala ta bi'sa sharab kir da wannan abun sha wa sa'at murtafaqa ka makoma taimun murtafaqa aka ce manzila makoma masauki gurin zama taimun Allah ya raba mu da wannan gurin zama da Allah ya fadi wannan gurin zama mai muni mu ba za mu kwana nan ba duk da kamin ka nuna lokaci ba za mu tsaya a wannan gurin ba gwanda mu wuce da wuri Allah ta innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai Allah ta inna lalle mu in ji Allah la nubi'u ajra man ahsana amala ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki domin Allah shi sa duk aikin da zaka yi kai aiki domin Allah kar ka tsaya kana jiran yabo ko kana jiran kaza yasa ko sadaka zaka yi ka boye ta in kana da hali ko aikin alkhairi zaka yi ka boye inda hali amma in kuma yazo bayyanuwa to kayi shi kawai domin Allah kar ka tsaya kana jiran wani abu Allah subhanahu wa ta'ala shike ganin sirri da alaniya kuma shi zai baka ladanka Allah ce inna la nubi'u ajra man ahsana amala in ka fita waje nan yanzu kana tafiya kaga wani tsinke akan hanya in ka dauke shi ka kawar da shi gefe wallahi ranar tashin alƙiyama sai kaga ladan a littafi sai dai baka yi domin Allah in ka ga wata kujera a waje sai ka shigar da ita aji wallahi za ka samu lada da izinin Allah in ka ga fanka tana yi ba kowa ajin fir ka ce to yanzu wannan tana cin wuta sai an biya to yanzu wannan mai ta abuna wata kila ta lalace ko ta yi zafi ita kadai sai ka ce bari in kashe ba za ka ce kai wani ajin university ne na gwamnati ne waye gwamnati saboda haka kai din nan sai ka duba ka ce bari in kashe ko kaga aji akwai wuta ko kaga wata kujera an bari kar ka dau kujera ka je ka zauna ka yi karatu ka bacci a gurin in ta tozarta kai za ka tambaya ranar tashin alkiyama wanda duk suka dace su biyo bayan ka kai kai graduating bana wanda za su zo shekaru har ya kare na iya wannan kujeran Allah ya sani kai ne ka kai ta gindin bishiya daga can ta je gindin gini daga can wani ya dauka ya fita da ita da baka fita da ita ba da ba dauke ba ha da hannunka a cikin ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ka haka ake so kullum kai aiki na gari a duk inda kake karka ga wani abu a cikin masallaci kace ana jiran mai shara ya zo ya share kai kuma aikin mai kake dauke ka fita da shi karka ga wani abu a haraban masallaci kai ko a haraban jami'a in ka ga wata kwalba dauke ka kai ta gefe inna la nubi'u ajra man ahsana amal wani aikin zaka ka yi shi
baka san lokacin da kai shi ba sai wata ran ka je zaka yi jarrabawa da zaka samu matsala sai Allah ya ce kai wannan bawon mu ne akwai ran da shi kadai yake tafiya yaga kaya ko yaga tsinke akan hanya ya dauke wannan jarrabawan ku saukaka masa ita ya samu saukin ta ya ci kai a bashi certificate din ta yayi gaba so da kai wani aiki tun a shekarun baya ko kuma sai ka zo ka gama jami'a ana ta neman aiki kai applying chain abubuwa kullum ko ina application ba gurin da baka sani ba yanzu da ake application online din nan ko wani ya san duk wani www.y ya san an rufe ya san an bude sai an rufe a karban application ya san an bude ya san an yi kaza ya san duk requirement din da ake nema yana ne yana ta buga sai Allah ya ce kai wannan ku sanya duk masu sa hannu a dau aikin nan wane ku bashi wannan aikin kuma malaiku sun ji labari shi kenan magana ya karki saboda me ya ubangiji wane gashi na kaza yace ina kun manta a shekara kaza a rana kaza yana tafiya a jami'a sai ga wani rami in wani ya taka zai abunan sai ya tura kasa ya bunne wannan ramin akan wannan kawai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ku bashi aiki cikinan kawai ya samu aiki wata guda na zagayowa wata biyu kafin wata shirya ya ce ya fara ginin gida ba shi kenan magana ta kare ba akan kauda wani kaya da yayi sai Allah ya masa wannan so da Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk abun da zaka yi ka sa Allah a zuciyarka yau in kana yin abu kawai kai domin Allah ka nemi yardar Allah Allah ya ba mu iko ulaika lahum jannatu adinin wadanda suke aiki na kwarai suna da aljanna ta dawwama insha Allah gobe za mu tafi mun dai wuce sa'ad murtafaka kan yau gobe insha Allah ta'ala sai mu ci gaba kawai daga inda muna can kamun bashi a baya insha Allah muna raye gobe za mu ci gaba daga innal ladina amanu Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala a'lam Thank you.